أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ان هو ما سوراران مو تا wannan kafa ta yada bayanai wato radio Kausem، muna gabatar muku da gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi ma Allah godiya wanda ya sake ba mu dama muka dawo a wannan rana mai albarka, ranar Juma'a wacce ta daidai da 8 ga watan 4 watan Rabi'u Sani, hijira 1438, wanda ya daidai da 6 ga watan 1 2016-2017 miladiya. Don ci gaba da gabatar da wannan darasi namu mai albarka mai taken ni musulmi ne, darasin da yake kokarin karantar da mu manufofin addinin mu na musulunci. Musulmi ya gane menene manufar addininsa, ya san matsayin addininsa, ya kudurce kyakkyawar aqida a zuciyarsa game da addininsa na musulunci. Muna roƙo ga Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci. Idan ba a manta ba, darasin ƙarshe da muka gabatar a rana ta yau, muna cikin bayani akan shurutu la ilaha illallah, sharuɗin kalmar shahada. Wanda wannan kalmar shahada mun yi bayanin cewa ita ce mafificiyar kalma, ita ce mafi girman kalma daga cikin kalmomi da mutum zai ambata da bakinsa na zikiri. To ba wata kalma da ta kai kalmar la ilaha illallah falala da daraja. Kuma yana daga cikin abin da yake nuna falalarta da kuma darajanta ita ce tushen musuluncin gaba ɗayansa, ita ce foundation na addinin musulunci. Malamai suna cewa asasul islam shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tushen musulunci wato asas dinsa, foundation kinsa, wanda musuluncin a kansa ne yake ginuwa ya tsaya, wannan foundation din shine shahadatu an la ilaha illallah, shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah, kuma ka shaida cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan sako ne, manzo ne daga Allah. To wannan mun yi bayani a darasin da ya gabata. Sannan sai malamai suka ce, to ita wannan kalmar shahada din akwai wani sharuɗa da ake so mai ita wanda zai faɗi ta yi cika. Mutumin da zai faɗi kalmar shahada ba tare da cika waɗannan sharuɗan ba, to ba za ta yi masa faɗin, ba zai masa amfani ba. Dole sai ya haɗo waɗannan sharuɗa gaba ɗayansu, sharuɗa ne guda 7-8, wanda har muka kawo wani baiti na wani malami da ya haɗo waɗannan sharuɗa a cikin baitutuka guda 2. Yace ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbati wa inqiyadi wal qabuli laha wa zida saminu hal kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-ashiya'i kad uliha. Kaga daga ciki sai ya kawo su duka guda 7. Na farko al-ilmu bi ma'naha nafyan wa isbatan, mutun yayi ilimi ya san ma'anarta, abinda take tabbatarwa da abinda take korewa. Abu na biyu istiqanal qalbu biha, wato zuciya ta yi yaqini game da wannan kalma ta shahada. Na uku an inqiyadu laha, ka jayu ga abinda take karantarwa. Na hudu al-qabulu laha, mutun ya karbi abinda ta zo da shi. Na biyar al-ikhlasu fiha, mutun ya tsarkake niyya a lokacin ambatanta. Na shida mutun ya yayi gaskiya, ya zama har cikin zuciyarsa da gaskiya yake, ba wai da harshensa kawai ya faɗa ba. Na bakwai na ƙarshe shine al-muhabbatu laha wa li ahliha, kaunar wannan kalmar da kuma kaunar mutanen da suke rike da ita, musulmi da suke rike da kalmar shahada. Kaji kana kaunar su a ranka, sannan kuma kana muwalatu da su, kana soyayya da tamakakkeniya da su, kana kuma kiyayya da dukkan wanda yake adawa da wannan kalma. To wannan sune sharuɗa guda shida a dunkule. Tafsirin su fillafilla mun so mu yi a wancan sati, har ma mun yi bayani akan gaɓoɓi guda biyu zuwa uku sai lokaci ya mana halinsa. Na farko, kamar yadda malam ya kawo akan cewa yana daga cikin sharuɗan kalmar shahada, na farko shine al-ilmu, ilimi. Sai ya tambaya, wadda ita ce tambaya ta ashirin, tunda mun san littafi ne da aka gina shi akan tambaya da amsa, wanda muke bi. Littafi wanda aka gina shi akan tambaya da amsa, littafin malaminmu Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami. Tambaya ta 20 wadda zamu tashi daga kanta yace: ma dalilu ishtiratul ilm min al-kitab wa sunnah. To me dalilin da yasa aka sharɗanta ilimi? Ina aka samo dalilin daga Qur'ani da sunna cewa dole kalmar shahada sai ka faɗe ta tare da ilimi sannan ta yi maka amfani? To ya kawo dalili a cikin Al-Qur'ani, inda Allah ta'ala yace: illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ba wanda zai faɗi wannan kalma ta yi masa amfani sai wanda ya faɗe ta ya shaida ta da gaskiya. Illa man shahida bil haqqi, sai wanda wa shaida ya faɗe ta yace: ashhadu an la ilaha illallah, kuma da gaskiya. Wa hum ya'lamun, kuma alhali su suna da ilimi game da sanin ma'anar da ta kunsa. To wannan shine sharadi na farko, shine al-ilm. Wa hum ya'lamun ay ya'lamuna bi qulubihim ma'ana ma nataqu bihi alsinatihim, ma nataqu bihi bi alsinatihim. Wato ya kasance sun sani da zuciyansu ma'anar abinda suka faɗa da halshensu. Sun san ma'anar abinda suka faɗa da halshensu da zuciyansu, ma'ana sun san ma'anar abinda suka faɗa da halshensu. To zuciyansu ta san menene ma'anar wannan abinda suka faɗa. Manzon kuma Allah sallallahu alaihi wasallam, a hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito, yana cewa: man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala aljanna. Duk wanda ya mutu alhali yana sane, yana da ilimi, yana da masaniya, ya san cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta, sai Allah ya shiga aljanna, ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga shi ma manzon Allah ya kawo wannan sharadi na ilimi a cikin hadisinsa wanda ya inganta, Imam Muslim ya rawaito shi. Tambaya ta 21 yace: ma dalilin ishtiratul yaqini min alkitabi was sunna, menene dalilin da yasa aka sharɗanta yaqini a cikin alqur'ani da sunna? Dalilin da yasa aka sharɗanta yaqini cewa dole sai ka faɗe ta da yaqini, ma'ana baka shakka, ka faɗi kalmar shahadan ba tare da shakka ba. Amma in akwai shakka a zuciyanka kenan, babu yaqini, to kalmar shahadan har yanzu ba za ta yi maka amfani ba, tunda kana shakkarta. Kana anya ko Allah nan shi kadai ne anya? Anya ko manzon nan? Babu wani manzo da zai biyo ba anya, ma'ana kana shakka. To in akwai wannan shakkun, to ko ka ce la ilaha illallah aikin banza ne, ba zai maka amfani ba. Kenan dole sai mutun ya faɗa tare da yaqini cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, ba wani manzo wanda za a sake turowa, annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma shine manzon ƙarshe. To wannan yaqinin an ake bukata. Sannan ka cika sharadi na biyu, wannan shine sharadi na biyu. Allah ta'ala ya ce: innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kadai masu imani sune wanda suka yi imani da Allah da manzansa, sannan ba sa shakka, mana ba sa shakka game da kalmar shahada da suka faɗa, ba sa shakka game da Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka faɗa. A ƙarshen ayar ya ce: wa ulaika humus sadiqun, to wa'annan sune masu imani na gaskiya. A wani wurin kuma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqaha Allahu bihima abdun ghayru shakkin fihima illa dakhala aljanna. Wace ashhadu an la ilaha illallah, la shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, wa anni rasulullah, kuma lalle ni manzon Allah ne, inji manzon Allah. La yalqaha Allahu bihima abdun, la yalqa Allahu bihima abdun, ba wani bawa da zai sadu da Allah da wa'annan kalmomin guda biyu yana rike da su ghairu shakkin fihima ba yana mai shakka game da su ba ya faɗe su da yaqini yana aiki da su tare da yaqini baya shakka game da su illa dakhala aljanna face sai ya shiga aljanna kamar da manzo Allah ya faɗa sannan manzo Allah ya ce ma Abu Huraira kaje bayan wato katangancan ma'ana kaje bayan ginin can mallaqita wara'a hadhal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashirhu bil janna ke wayata bayan katangancan duk wanda ka samu anan ya shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah mustaqinan biha yana mai yaqini da ita a cikin zuciyarsa mustaqinan biha qalbuhu fabashirhu bil janna to kai masa bishara da aljanna to kaga wannan ayar da muka karanta wannan hadisi suna tabbatar mana cewa yaqini yana daga cikin sharuda na kalmar shahada tambaya ta 10 ta 22 yace ma dalilul ishtiratul inqiyad min alkitabi was sunnah menene dalilin da yasa aka sharbanta jawuwa ki dole mutunan da zai faɗi kalmar shahada to kuma sai ya yarda zai jawu duk inda ta kada da shi can zai yi ya zama yana da inqiyadi kamar raqumi ne da akala duk inda aka jashi zai tafi ba gardama ba turjiya to wannan yana daga cikin sharuɗan la ilaha illallah to daga ina aka samu wannan dalilin mallaka yace ga amsar qala allah ta'ala allah ta'ala yace wa man yuslim wajhahu ila allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al-wusqa lam fisama laha allah ta'ala yace duk wanda ya sallama fuskarsa ya zika rayuwarsa gaba ɗaya zuwa ga allah zuwa ga umarnin allah wa huwa muhsin alhali shi yana mai kyautata aikinsa faqad istamsaka bil urwati al-wusqa to hakika yayi riko da wata irin igiya mai karfi ita ce kalmar shahada lan fi sama laha wanda ba za ta taba tsinkewa ba za ta taba katsewa da shi ba yayi riko da amintacciyar igiya mai karfi wanda ba za ta katse ba wanda ba za ta tsinke ba wanda ba za ta cire ba wannan tana cikin suratul luqman aya ta 22 to kaga wannan ayar tana tabbatar da mika jayuwa da sallama rayuwa ga Allah wannan yana daga cikin sharuɗa na kalmar shahada dole ka mika jayuwa ka sallama ka mika wuyanka ga dokokin Allah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'tu bihi dayan ku ba zai imani ba har sai san zuciyarsa ya kasance yana mai biyayya ga abin da nazo da shi yana mai biyayya ga abin da nazo da shi duk da wannan hadisin isnadin sa kamar da muka faɗa a satin da ya gabata muka ce a isnadin sa akwai ta cewa saboda haka isnadin sa yana da rauni ibn abi asim ya rawaito shi a cikin as-sunna imam al-baghawi ya rawaito shi cikin sharh as-sunna da kuma kanzul ummal da sun kawo shi suka ce kuma hadisin yana da rauni malam mai littafi yace a cikin isnadin sa akwai wani mai suna Nu'aym ibn Hammad wanda yana da rauni to kaga duk da wannan hadisi yana da rauni amma akwai wasu hujjoji can daban waɗanda suke tabbatar da biyayya ga Allah da manzansa yana daga cikin sharuɗa na kalmar shahada musamman ayar nan da Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ga ya musu kace in har da gaske suke suna son Allah to su zo su bi ka fattabi'uni ku bi ni inji manzon Allah kaga ashe biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a cikin abin da ya shafi musuluncin mutum kenan dukkan mutumin da ya faɗi kalmar shahada ya ce la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to dole yayi biyayya ga muhammadur rasulullah din dan shine wanda Allah ya turo da sako to dole kuma kayi biyayya gare shi idan kana son ka samu tsira to wa'annan sharuɗa mun faɗe su tun a satin da ya gabata zamu ci gaba daga inda muka tsaya wanda shine tambaya ta 23 wanda ma da yace ma dalilul ishtiratul qabuli min alkitabi was sunnah menene dalilin shardanta alqabul wato karba karbuwa wato ya zama kai karbi duk abinda kalmar shahada ta zo maka da shi abinda ya zo daga Allah da manzansa zaka karbe su hannu biyu biyu ba tare da ka mayar da kowanne daga cikin su ba ina ka samu wannan dalilin nala ibada amsa yace qala allah ta'ala allah ta'ala yace yana fi sha'ani man lam yaqbilha yana bayani akan sha'anin wanda bai karbi kalmar shahada ba ma'ana bai karbi abin da tazo da shi ba Allah ta'ala yace ihshuru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratul jahim, har yazo inda Allah ta'ala yake cewa can zuwa karshen ayoyin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatana li sha'irin majnun. Allah ta'ala yace ihshuru alladhina zalamu, ku tattaru ku koro wadanda suka yi zalunci, wa azwajuhum, da su da matayensu, wa ma kanu ya'budun, da abinda suka kasance suna bautawa, min dunillahi kuma bayan Allah, fahduhum, ku shiryar da su, ma'ana ku shigar da su, ila siratul jahim, zuwa ga tafarkin wutar jahima. Ubangiji har yace a dakatar da su, a yi musu tambayoyi na kumyatarwa. Aka dakatar da su, aka yi musu tambayoyi na kumyatarwa da wulakantarwa da taqriri da tawbihi. Ubangiji da ƙarshe ya faɗi dalilin da yasa aka yi musu haka, dalilin da yasa aka yi musu wannan wulakancin, aka shigar da su wutar jahannama bayan a yi musu tambayoyi na kumyatarwa. Sai ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, su sun kasance idan aka ce musu ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah, yastakbirun, sai su yi girman kai, ba sa karban abin da ta zo da shi, sai su yi girman kai game da ita bayan sun san gaskiya ce. Don istikbar yakan biyo bayan ilimi ne, sai ka san abu sannan sai ka girman kai ka kishi, ya sha bambam da at-takzib ko kuma al-juhud ko wani abu. Akwai wanda zai yi jayayya da abu saboda bai fahimce shi ba, amma shi istikbar ka fahimci abin ka san shi, kamar da Allah ta'ala ya ce ma Fir'auna, wajahadu biha wastaytanatha anfusuhum zulman wa ulwa, sun yi jayayya da gaskiya amma zuciyarsu ta yi yaqini da wannan gaskiya. To wannan shi ake kira girman kai, ka san abu ka yadda da shi a zuciyanka, to amma ka fito a fili kana jayayya da shi. Masu irin wannan galibi sukan yi ne saboda tsare wani matsayinsu ko girma da suke da shi ko wani abu da ya kama da haka. Shi yasa idan aka zo aka ce musu ku rike kalmar shahada, sun san in suka ce la ilaha illallah, to kamar sun miƙa wuyansu ne shikenan, sai da dokar Allah ta yi da su. Shi yasa su kuma ba haka suke so ba, so suke a bar su ci gaba da rayuwa yanda ransu yake so. To yastakbiruna, sai su yi girman kai. Wa yaquluna, sai su ce a inna latariku alihatana li sha'irin majnun, yanzu mu za mu bar allolinmu da muke bauta na asali, li sha'irin majnun, saboda wani mawaki mahaukaci. Wato wannan yana daga cikin jafa'i da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su sifata shi da mawaki ko su sifata shi da mai taɓin hankali. To kaga wannan shi ne dalilin da yasa Ubangiji ya ce a kama su, a tattaro su da su da matansu da abin da suke bauta, a ruga su cikin wutar jahima, saboda ba su karɓi la ilaha illallah ba, balantana su yi aiki da ita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ko manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, ya faɗa a wani hadisi wanda hadisin ya inganta, Bukhari da Muslim suka rawaito shi, yana cewa masalu ma ba'asani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamasal ghaysin al-kasir asaba ardan fa kana minha naqiyatun qablatul ma fa anbatat al-kala wal-ushub al-kasir wa kana minha ajadib amsakat al-ma fa nafa Allahu bihi an-nas fa sharabu wa saqu wa zara'u wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'anun la tamsuku ma'an wa la tanbutu kala وذلك مثل من فقها ومن فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ما زال يفدا wannan hadisi mai tsawo, yace misalin abinda Allah ya aiko ni da shi, masal ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-ilm, misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da kuma ilimi, yace kamasal ghaysin al-kasir kamar misalin ruwan sama ne na mamako da ya sauka, ruwan sama da Allah ya saukar da shi, asaba ardan, wanda ya samu wata ƙasa, ya sauka akan wata ƙasa, fa kana minha naqiya, wanda wannan ƙasar da ya sauka akan ta akwai wani bangare na ƙasar, bangare ne ƙasa ce wadda take naqiya, tsaftatacciya mai kyau, fa qabilat al-ma, sai ta karbi ruwan, ma'ana ta sha ruwan ta jika, fa anbatat al-kala wal-ushub, sai ta tsirar da tsiro da kuma ciyawa, al-kasir, mai yawa, wa kana minha ajadib, sannan wani bangare na kasar, wato kasa ce wadda take bata fitar da jiro, shine al-ajadib, wato kasa ce wadda bata fitar da jiro, amsakatil ma, ita ta rike ruwa, ta tara ruwa, domin kasa ce mai tauri, amma kuma in ruwa suka zo sukan taru to sai kasar ta rike ruwa fa nafa Allahu bihin nas sai Allah ya amfani mutane da wannan ruwan da kasar ta rike fa sharibu wa safu sai suka sha ruwan suka shayar da dabbobin su wa zara'u suka yi shuke-shuke da wannan ruwan wa asaba minha ta'ifatun ukhra sai kuma ruwan ya shafi wani bangare na kasar wani bangare na daban inma hiya qi'anun amma wannan kasar bangare wannan na uku kasa ce wadda take kekuwa faqo la tumsiku ma'an ba ta rike ruwa wala tumbitu kal'an kuma ba ta fitar da ciwo to fazalika mislu man faqaha fi dinillah sai manzo Allah ya ce to wannan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah wanda ya fahimci addinin Allah wa nafa'a Allahu bima ba'asani Allah bihi sannan Allah ya amfane shi da abinda ya aiko ni da shi fa'allama wa'allam ya koya ya sani kuma ya koyar da wa'insu su ma suka amfana wa mislu man lam yarfa bi zalika ra'sa da kuma misalin wanda ko kai bai daga ya kalli abinda manzon Allah ya zo da shi ba balanta ya karbe shi walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi kuma bai karbi shiriyan nan ta Allah da Allah ya aiko da shi ba to kaga wannan sai manzon Allah ya kasa mutane gida uku akwai wanda shi zai rike ilimin shi ya amfana kuma ya amfana da wani akwai wanda shi zai samu ilimin shi ba zai amfana da shi ba ba zai yi aiki da shi ba amma zai karantar wasu su amfana da wannan ilimin wani shi kuma bai ma koya ba balantana ya koyar to kaga shi balantana a ce ya karbi wani abu da manzo Allah ya zo shi sa a cikin hadisin sai manzo Allah ya ce wa man lam yaqbal hudallah da misalin wanda bai karbi shiriyan Allah ba allazi ursiltu bihi wanda Allah ya aiko ni da shi ashe karba tana daga cikin sharuɗa na kalmar shahada ka karbi abinda Allah ya turo manzon Allah da shi ka kuma karbi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi sai dai ai hakuri da ni saboda ina da murya ina da mura sannan dalili na gaba wanda shine tambaya ta 24 wanda malam yace ma dalilin ishtiratul ikhlas min alkitabi was sunnah to me dalilin shartanta ikhlasi me dalilin shartanta ikhlasi a cikin alkitabi was sunnah muka ce ikhlasi yana daga cikin sharuɗan kalmar shahada dole mutum da zai faɗi kalmar shahada ya zama ya faɗe ta ne da ainihin ikhlasi da ikhlasi ya faɗe ta har cikin zuciyarsa to ina aka samu wannan dalili na ainihin ikhlasi shi ne malam zai kawo mana shi a nan malam yace dalili qala Allahu ta'ala Allah ta'ala yace ala lillahi dinul khalis ala ku saurara ku ji lillahi dinul khalis Allah yana karban addini ne wanda yake tsarkakake lillahi karbabban addini a wajen Allah shine addinul khalis addinin da aka tsarkake shi aka yi shi da ikhlasi aka yi shi dan Allah inna Allah la yaqbalu illa ma kana khalisan li wajhihi al-karim as-safi min shawa'ib ash-shirk wal riya Allah baya karban aiki sai wanda aka yi shi dan shi aikin da aka tsabtace shi daga dattin shirka da kuma riya dole wanda zai faɗi kalmar shahada ya zama ya faɗe ta ne da ikhlasi ya faɗa ne a zuciyarsa dan Allah dan ya samu sakamakon ladan faɗin wannan kalmar a wajen Allah ba ya faɗa ba ne dan ya more ko dan ya ji daɗi ko dan ya ba wani haushi ko dan ya faɗa ne da ikhlasi dan Allah da tsarkin niyya ya kuma faɗa dan neman yardan Allah Allah ta'ala ya ce fa'budillaha mukhlishan lahuddin ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini gare shi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kun manzon Allah tsira da minci Allah tabbata gare shi ya faɗa a wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi da Imam Ahmad a cikin musnad din sa manzon Allah ya ce wa inna Allah ta'ala harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah Allah ya haramta wuta Allah ya haramta ma wuta inna Allah ta'ala harrama 'ala an-nar Allah ta'ala ya haramta ma wutar jahannama man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah duk wanda ya fadi kalmar shahada yace ba abin bauta da gaskiya sai Allah to Allah ya haramta naman sa daga wutar jahannama sai yace amma yadda sharadi idan ya tabi bi zalika wajhu Allah ko wajha Allah ya fada ne wannan kalmar da ya faɗa ya faɗe ta ne yana mai neman yardan Allah ta hanyar faɗin ta ma'ana ya faɗa ne da ikhlasi inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah ya faɗa ne yana mai neman yardan Allah. Dalilin da yasa ya faɗa yardan Allah yake nema ba wani abu daban ba. To wannan kaga sharadi ne. Idan mutum ya faɗi kalmar shahada ya zama lalle ya faɗa ne da tsarkin niyya, ba wata manufa ta faɗar ta a zuciyarsa in banda Allah. Ya faɗa ne dan Allah, dan neman yardan Allah. To wannan sai ya samu sakamakonta, ya kuma samu ladan da aka faɗa ana samu idan an faɗa. Sharadi na gaba wannan malin ita ce tambaya ta 25. Malin ya ce ma dalilu sidiqu min alkitabi was sunna, menene dalilin as-sidiqu gaskiya? Muka ce kalmar shahada ana so idan zaka faɗe ta ka faɗe ta da gaskiya har cikin zuciyarka, ba wai faɗa ta fatar baki kadai ba. To ina aka samu wannan dalilin a Qur'ani da sunna? Malin ya ce ga amsar nan. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala ya ce alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله تعالى يجي أحسب الناس شم متنسون قمانا جوا أن يتركوا أبرزوا هكا كوي أن يقولوا آمنا سيدة أور دانسون يدى أور جوا مني إيماني تبدا كوي كاشي مني إيماني كاشي لا إله إلا الله شكنا tsammanin ka kawai sai a barka shikenan ka zama mumini cikakke. Wa hum la yuftanun, alhali su ba tare da an jarabce su ba. Ashe idan mutum yayi da'awar imani yace ashhadu an la ilaha illallah, to za a jarabce shi a ga da gaske ya faɗa ko kuma akwai ƙarya a cikin zuciyarsa. Ya faɗa ne da baki kawai. Sai Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim, hakika mun jarabi waɗanda suka wuce kafin su. Al'umman da suka wuce a baya Ubangiji ya jarabce su a lokacin da suka yi da'awar imani. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, domin Allah ya bayyana waɗanda suka yi gaskiya, suka yi imanin gaskiya, suka faɗi kalmar shahada da gaskiya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, domin kuma Ubangiji ya bayyana waɗanda suka yi imani na ƙarya. To kaga wannan ya nuna ashe akwai wanda zai iya faɗar kalmar shahada amma da fatar baki, amma a zuciya bai yarda da abin da take kunshe da shi ba, ko kuma bai ma san menene ba, balantana ya yarda da shi. Ke dole ne mutum ya zama ya faɗe ta da gaskiya. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi, yace ma min ahadun yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sadikan min qalbihi illa harramahu allah ala an-nar. Wazalacin mamin ahadin, ba wani mutum ɗaya ya shahadu an la ilaha illallah da zai shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, ya kuma yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne, ɗan saƙo ne daga Allah. Ya yarda da wannan sadikan min qalbihi, ya kuma yarda da wannan ne sadikan, wato yana mai gaskiya har a zuciyarsa. Wato da gaske ya faɗa har cikin zuciyarsa, ba shakku ba ƙarya, a'a ya faɗa har cikin zuciyarsa da yaqini, ba munafirci. Shi sa manzo Allah ya ce ya sa wannan sharadin, yace sadiqan min qalbihi, ya faɗi kalmar shahada yana mai gaskatawa har cikin zuciyarsa. Illa harramahu Allahu ala an-nar, face sai Allah ya haramta shi daga wuta, wato wuta ba za ta kone shi ba. In dai har ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, ya shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne, kuma da gaske har cikin zuciyarsa. Kaga wannan sharadi ne. To shi yasa wannan ma yana daga cikin sharadi, as-sidiqu yana daga cikin sharuda na kalmar shahada. Wa qala lil al-arabi alladhi 'allamahu shara'i al-islam, kuma manzon Allah ya faɗa ma wani balaraben ƙauye wanda ya koya masa shari'o'i na musulunci. To yazo ya masa tambaya ne akan musulunci, manzon Allah ya bayyana masa shara'i al-islam. Ila an qala, har ya zuwa inda shi wannan balarabe na ƙauyen ya ce wallahi la azidu alaiha wala anqusu minha, wace wallahi wannan abin da ka faɗa ba zan ƙara komai a kai ba, kuma ba zan rage ba. Yanda ka faɗa dinan haka zan je in yi, ba tare da na ƙara ba, ba tare da na rage ba, zan ƙara komai ba. Ma'ana abubuwa na nafila, shi ba zai ƙara nafila ba, wannan dai farillan da aka wajabta masa ita zai yi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace aflaha in sadaqa, ya rabauta in har ya yi gaskiya, in har da gaske yake wannan maganar da gaske yake fadar ta har cikin zuciyarsa aflaha ya rabauta wannan hadisin bukhari da muslim suka rawato shi manzo Allah ya ce ya rabauta in sadaqa sai manzo Allah ya sa sharadi na in sadaqa in har yayi gaskiya to lalle ya rabauta to ashe idan mutun yana son ya rabauta to dole ya zama kalmar shahada a lokacin da ya fada bayan waɗancan sharuɗa da muka fada a baya kuma ya hada har da wannan sharadi wanda shi da sharadi na shida ya kasance ya fada ta ne da gaskiya babu munafirci a cikin zuciya sharadi na ƙarshe wanda ba da yace ma dalilu ishtiratul muhabbati min alkitabi was sunna wanda ita ce tambaya ta 26 ba da yace me dalilin shartanta sa sharadin soyayya muhabba to ina aka samu dalilin a cikin qur'ani da sunna an ce muhabba tana daga cikin shurutkin sharuɗan guda bakwai har da lalle ka faɗi kalmar shahada tare da soyayya da ƙauna to ina dalilin ina aka samu hujja malai yace ga hujjojin nan qala ta'ala Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ubangiji yace ya ku waɗanda suka yi imani ma'ana waɗanda suka ce suka faɗi kalmar shahada suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine imani to ya ku waɗanda suka yi imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikin ku daga addinin sa bayan yayi kalmar shahada sannan daga baya ya zawo ya warware ya ridda fasawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannu Allah zai zo da wa'insu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu wanda shi Allah yana son su kuma suna son Allah kar shi Allah yana son su kuma suma suna son Allah me yasa Allah yake son su saboda suna son Allah su kuma suna son Allah saboda Allah shine shi Allah a zatin sa ya cancanta so shi Allah karan kansa a zatin sa ko bai maka komai ba in dai har aka bayyana maka wane ne Allah ka san shi to zaka ji kana son shi in kaga baka son Allah to baka san Allah bane ba shi yasa amma ko da Allah bai maka kaddara Allah bai maka komai ba a rayuwa inda hakan zai yi wanda ba zai yi ba dan ba zai yi ba to amma a kaddara a ce hakan zai yi Allah bai maka komai ba a rayuwa in aka bayyana maka wane ne Allah aka yi maka bayanin ni'imominsa da falalarsa da tausayawarsa to zaka ji kana kaunarsa Allah a zatin sa shi kadai ba tare da ya maka komai ba ya cancanci soyayya to balantana kuma ga ni'imomi da ya mabayin sa iri-iri shi yasa Allah ya cancanci ka so shi shi yasa dole sharadi ne na kalmar shahada dole sai ka faɗe ta da cikakkiyar kauna da soyayya shi yasa Allah ta'ala ya ce Allah zai kawo mutanen da su suke son shi yake son su kuma suke son shi wannan ayar tana cikin suratul ma'ida aya ta 54 wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ko manzon Allah tsira da mince Allah su tabbata gare shi ya faɗa a wani hadisi wanda shi ma hadisi ya inganta bukhari da muslim suka rawaito shi inda yake cewa salasun man kunna fihi wajada halawatul iman abubuwa guda uku duk wanda ya kasance ya same su wasu dabi'u guda uku duk wanda suka kasance tare da shi wajada halawatul iman to ya samu dandanon imani inda har an same ka da waɗannan abubuwan guda uku to ka samu dandanon imani dandanon imani wani abu ne da ake samu a cikin zuciya ya shafi natsuwa da kwanciyar hankali ka cikin natsuwa hankalinka a kwance komai kana yin sa a tsanake kana samun karsashi wajen bautar Allah kana jin kyamar abubuwa na saban Allah duk wannan yana da cikin halawatul iman dandanon imani komai zaka yi mu'amalanka da jama'a zaka yi ta cikin dadadawa kowa yana farin cikin mu'amala da kai kai kanka kana jin dadin mu'amala da mutane dan ba kai ƙarya ba balantana ka ji tsoron mu'amala da mutane baka yaudare su ba balantana ka ji tsoron mu'amala da su baka cuce su ba balantana ka ji tsoron mu'amala da su baka ci amanan su ba balantana ka ji tsoron mu'amala da su kowa mu'amala kake da shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali to wannan yana daga cikin abinda imani yana daga cikin abubuwa na dandanon imani natsuwa da kwanciyar hankali to wayannan abubuwan guda uku manzo Allah ya bayyana su yace na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sawahuma ya kasance Allah da manzansa su ne yafi so fiye da komai wanda ba Allah da manzansa ba Allah da manzon sa su yafi so sama da komai. Sama da komai da kowa. Duk wani abin da ya mallaka na ƴaƴa ko mata ko dukiya to yafi son Allah da manzon sa da waɗannan abubuwan gaba daya. Ma'ana in dai ga maganar Allah to zai iya ajiye waɗannan gefe yayi aiki da maganar Allah. Shine ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma sawwa. Ya kasance Allah da manzon sa su yafi so fiye da komai wanda ba su ba. To kaga wannan sharadi ne na farko da yake samar da halawatul iman shine ya kasance kafi son Allah da manzansa a cikin zuciyarka kaga wannan soyayya kenan kasance ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tare da soyayya da kauna soyayyar kuma ta dara ta komai ta dara ta kowa soyayyar Allah da manzansa nabiyu wa an yuhabba almar'u wa an yuhabba almar'u la yuhibbuhu illa lillah sannan ya so wani mutum wa an yuhabba almar'a yasaqi so wani mutum ba dan komai yake son shi ba sai dan Allah almar'a ana ya zama ismul jins ya zama duk wanda zai so daga cikin mutane ba dan komai zai so shi ba sai dan Allah ina son wani to me yasa kake son shi saboda mutunan kirki ne saboda mutun ne mai bin Allah sau da kafa mutun ne mai gaskiya mutun ne mai amana mutun ne mai mutunci ya zama dan waɗannan abubuwan kake son shi ba dan wani abu can daban da ya maka na duniya ba ba dai ya taba taimakonka ba a duniya ko dan wani ba wannan bane a kana son shi ne dan Allah saboda kasancewar sa mutunan kirki mai biyayya ga dokokin Allah wa ay yuhibbu almar'a la yuhibbuhu illa lillah ya kasance yana son mutum ba dan komai yake son shi ba sai dan Allah wa ay yukriha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yukrihu an yaqdhifa fil nar sannan abu na uku ya kyamaci komawa kafirci bayan Allah ya tsamo shi daga gare shi kamar yanda yake kyamatar a jefa shi cikin wuta ba kowa bane yake jin dadi ko farin ciki a lokacin da za a jefa shi cikin wuta bai so ba kowa bane yake so a jawo ka za a jefa ka cikin wuta kace zuciyarka tana maka dadi a kunci kake ji da tsoro da firgici da tashin hankali a lokacin da aka jawo ka aka ce za a jefa ka cikin wuta koda ko wannan wutar ce ta duniya to haka ake so ka rika jin irin wannan koran da firgicin da razanin idan a ambaci shirka ko kuma kafirci duk abin da aka ce shirka ne ko kafirci wanda yana fitar da mutum daga musulunci to ya ambace shi sai hankalinka ya tashi ka tsorata ka firgita hankalinka ya tashi kamar wanda aka jawo shi za a jefa shi a cikin wuta to wannan ana son ka rika jin haka a zuciyarka sabanin wanda za a ce abaka za shirka ne kawai ce kai da Allah ku kyale mutane kai ga mutane ko bai a ce shirka kaga shi ba ma tsayawa zai yi bincika ba maimakon da yaji an ce shirka ne hankalinsa ya tashi yaje ya bincika har ya tabbatar haka ne ko ba haka bane a cewa zai kai kare mutane har mutane zai mutane kaza kaza ka shirka nan tana da hadari in mutun ya mutu yana yin ta Allah ba zai gafarta masa duk komai da ya aikata ya lalace la in ashrakta la yahbatanna amaluka in har kai shirka aikin ka gaba ɗaya ya rushe sannan kuma Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi Allah baya gafarta ba duk wanda ya shirka da shi indai har ya mutu bai tuba ba Allah ba zai gafarta masa kuma zai dawwama ne a cikin wuta har abada ba rana fitowa to zunubin da yake da wannan hadarin shi ma kafirci haka yake duk da yake da shirka da kafirci da shirka duka ɗaya ne to zunubin da yake da wannan hadarin za a ambace shi kuma hankalinka bai tashi ba to ga akwai matsala kina kamata ya hankalinka ya tashi da an ce kaza shi shirka ne akwai shirka cikin kaza to sai kai takardan zan to abin da na farko da yake gaban ka kaje ka bincika wuri daban-daban a wajen kwararrun malamai sai maka bayani an ce abu kaza shirka ne wanne gaskiyar wannan magana ka tambaye kai tambaya cikin bayanan da malaman za su yi maka kai kana da hankali zaka ji bayanin da zai gamsar da kai to wannan shine abin da wato mutum yake musulmi yake a lokacin da yaji an ambaci wani abu na kafirci ko kuma shirka ba abin da ba hushi zai yi ba a'a ne bincike dan abu ne mai hadari kafirci da shirka abubuwa ne masu hadari kenan a duk lokacin da kaje an bace su in abin da kake yi din yana da alaka da wannan to sai mutum yaje bincika domin ya tabbatar shi yasa manzo Allah yace mutum yaje tsoran kyamar ya koma kafirci kamar yadda yake jin kyamatar a jefa shi cikin wuta to wayannan abubuwa guda uku in ka same su ka samu dandanan imani na farko son Allah da manzonsa na biyu san bayan Allah masoyan Allah da manzansa kuma yanzu ba dan komai kake son su ba sai dan Allah na uku ka ji kyamar komawa kafirci kamar yadda kake kyamar a jefa ka cikin wuta, da an ambaci kalma wani abu da yake shirka ne ko da bid'a ne aka ambata, ya kamata mutum ya bincika, da ita ma bid'a wata wasila ce da take kai mutum zuwa ga shirka in bai hankali ba, domin ita ce kofa, kamar da malamai suka ce, Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa bid'a kamar kofa ce wanda mutum zai bi sai ya shiga cikin shirka, kamar daki ne da kofa, da zarar mutum ya kwankwasa kofar bid'a to saura kadan ya shiga cikin shirka, kamar ita kofa ce, yanzu ka koma ka tsaya bakin kofa, yanzu ga dakin kana neman ka tsunduma, domin ba wanda zai kai ga shirka face sai da ya bi ta cikin bid'a sannan ya kai ga shirka, duk wanda kaga ya shiga yana shirka to sai da ya bi wata kofar bid'a sannan ya shiga cikin shirka, to wannan ya nuna ita ma ashe tana da hadari, duk da ita ba shirkan bace ba, ita bid'a ba a ce mata shirka, wanda ya bid'a baka ce masa yayi shirka ko yayi kafirci, a'a ba za ka ce masa haka ba, to amma ita ma tana zama wasila kamar wani tsani ne, kenan, in mutum ya kama wannan hanyar saura to in bai hankali ba dab zai iya fadawa shirka, Allah ya kare mu, to waɗannan abubuwa duk abin tsoro ne wanda in ka ji an ambace su ka firgita, kamar yanda wanda in aka jawo shi za a jefa shi cikin wuta hankalinsa yake tashi, to kai ma haka ya kamata hankalinka ya tashi in ka ji an ambaci kafirci ko shirka, to wannan yana daga cikin halawatul iman, ɗanɗanon imani, wanda wannan yana daga cikin sharadi na soyayya, yana daga cikin wato sharadi na la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ya kasance ka faɗe su ne cike da kauna da soyayya. Tambaya ta 27 yace ma dalilul mawalati lillahi wal ma'adati li ajlihi, menene dalilin soyayya dan Allah da kuma iyayya dan Allah? Mun faɗa cewa akwai abin da ake kiransa al mawalati wal ma'adat, so dan Allah da kuma ki dan Allah, so dan Allah da kuma ki dan Allah, domin daga cikin sharuɗan kalmar shahada akwai son Allah da manzansa, da kuma son masoya Allah da manzansa, da kuma kin makiya Allah da manzansa, wannan yana daga cikin sharuɗan imanin mutum, idan mutum yana son imanin sai ya zama imanin gaskiya, kalmar shahadar sa ta yi masa amfani, to dole sai ya so Allah da manzansa, ya kuma so masoyan Allah da manzansa, ya kuma ki makiyan Allah da manzansa, dole wannan sharadin ya cika, wannan kenan. Su wane ne masoyan Allah da manzansa? Su ne muminai, musulmi masu imani, muminai masu aiki da dokokin Allah, masu faɗar kalmar shahada, suna sallah, suna azumi, suna zakka, wannan dole ka je kana kaunansu. Su wane ne makiyan Allah da manzansa? Kafirai, waɗanda suka kafirce ma Allah da manzansa, ba sa sallah, ba sa azumi, ba sa zakka, ba sa faɗin kalmar shahada, ba su yadda da Qur'ani ba, waɗannan kafirai kenan. Waɗanda faɗa ma suke yi da musuluncin, zagon ƙasa suke ma musuluncin, so suke surusa musuluncin, to waɗannan ka ƙi su, dole ne, wajibi ne a matsayinka na musulmi ka je kana ƙin su, in ba haka ba to kalmar shahadanka tana da tangarɗa. To ina aka samo dalilin wannan muwalati da wannan mu'adat kin? Ubangiji ta'ala a cikin Alƙur'ani ya ce, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, har yazo inda Allah ta'ala yake cewa inna waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu, Allah ta'ala yace ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya, kada ku riki yahudu da nasara a matsayin masoyanku, ba a hana ku yi mu'amala da su ba, musulunci bai hana mu'amala da kafiri, cuɗanne in cuɗe ka, ka saye ka sayar masa ya saye ka saya a wajensa, wannan ba laifi bane, amma a zuciyarka ka ji kana son shi, Allah ya ce kar ka yi haka, kar ka ruke su a matsayin masoya, dan su basu rike ka a matsayin masoyi ba, sun iya bayyana maka soyayyar da baki, in ka gansu da fuskan su da bakin su kamar suna son ka, amma Allah ya ce wa ma tukhfi suduruhum akbar, abinda yake boye a cikin zuciyarsu shine mafi girma, abinda yake boye a cikin zuciyarsu shine mafi girma, yardunakum bi afwahihim, za su yardar da ku da bakinsu, su yi muku maganganu ku ji suna kaunar ku har ku gamsu, to amma abinda yasa kuka gamsu saboda ba ku san abinda Allah ya faɗa game da su ba, shi yasa, amma in ka san abinda Allah ya faɗa game da su, bayan da za a yi su gamsar da kai da soyayya da suke nunawa a baki da fuska, domin zuciyarsu abinda yake kunshi a cikin zuciyarsu shine akbar, mafi girma game da Allah ya faɗa. Sai Allah ya ce kar ku rike su a matsayin masoya, ba'duhum awliya'u ba'd, su junansu masoya sashi ne, sashin su masoya sashi ne, wa junansu masu kaunar juna ne, suna taimakon juna don su yaƙe musulunci, yahudu da nasara kullun kan suna haɗe ta wace hanyar za a bi a bullo a ga an rusa musulunci daga can karkashin kasa. Allah ya ce wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, duk wanda ya jibince su daga cikinku to shi ma ya zama dan cikinsu, shi ma ya zama su. Duk wanda ya kaunace su ya so su a zuciya to shi ma ya zama kamar su. Allah ya ci gaba da bayani har inda yake cewa innama waliyukum Allahu wa rasuluhu, ku sani kadai masoyinku shine Allah da manzansa. Wallazina amanu, da kuma waɗanda suka yi imani, wayannan su kare ne masoyinku. Ba ka da wani masoyi sai Allah, sai manzansa, sai ƴan uwanka mu'minai masu imani, wanda su ne aka yarda a zuciyanka kaji kana son su kana kaunar su. Amma duk wani wanda ba su ba, to in kaji kana son shi, wannan soyayyar za ta kai ka zuwa ga wani abu daban. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a can cikin wata aya, yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum wa awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani, Allah yace ya ku masu imani, la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum, kada ku riki iyayenku da ƴan uwanku awliya'a a matsayin masoya. In istahabbu al-kufra 'ala al-iman, idan har sun fifita soyayyar kafirci akan imani. Aga aba'akum, aka ce iyayenku, mahaifi da mahaifiya, to kada wato karike su a matsayin kada karike su a matsayin masoya idan har sun fifita soyayyar kafirci akan soyayya ta imani. Zaka yi mu'amala da su kamar da musulunci yace, suna da haƙƙi akan ka a matsayin su na mahaifanka, suna da haƙƙi akan ka, zaka sauke wannan haƙƙin nasu da yake kanka ta hanyar kyautata mu'amalanka da su, ta hanyar yi musu ihsani da sauran abubuwa da musulunci yace ayi ma iyaye na wajibin su akan ka. Wannan duka dole zaka yi, amma a zuciya kaji kana kaunar su, kauna ta abinda suke kai din nan, dan soyayya biyu ce. Akwai soyayya ka so mutum akan aqidar da yake kai, akwai kuma wannan soyayya ta dabi'a. Soyayya ta dabi'a, su iyaye a dabi'ance zaka ji kana son iyayenka a dabi'a. Wannan atifa ce, dabi'a ce da Allah yake halitta da Adam, yaji yana son wasu abubuwa, wannan a dabi'ance ne. Baka isa ka hana makanka son iyayenka ba, ko son matarka, ko wani abu da ya kama da haka, saboda wannan dabi'a ce. To amma akwai soyayya wadda abinda mutum yake yi din nan shi yasa kake son shi. To idan ya zama kana son su saboda wannan kafirci da suke yi, to ai mu gadan mu ne. To da gadan mu ne ya zame gadan haka muka taso ga iyaye daga kanne, shi babana ya gadi wannan borin, wannan bori da muke yi muna ma wannan aljanu tsafi mu yanke duk shekara, shi kakana ga kakansa ya gada, shi kuma mahaifina ya gada ga kakana, haifa ga kakansa, mahaifina ya gada ni kuma, wannan tunda abin na gado ne dole mu ma ba za a bar mu a baya ba. Kenan idan ban riki wannan abun ba, kamar na tozarta mahaifina ne, kamar na tozarta shi ne, shi ya gada abin na gadin, sai yanzu da ya kawo gare ni in ce ba zan rike ba, saboda haka dole in rike. Shikenan sai ka zo ka kama waɗannan ƴan jalluna da waɗannan jajayen zanna na tsafi da aka ajiye na bori, duk shekara ka sayo bakin basuru a yanka, da sauran abubuwa irin waɗannan. Kaga wannan soyayyar su ce ta kai ka zuwa ga wannan, to wannan shikenan ka shiga wani hali, wannan ka shiga wani hali, to shine aka hana maka, kar ka yi wannan. In dai abin da suke yi na kafirci ne, a'a ka rabu da kafircin su, kar ka yi. Ko sun yi kokarin jawo ka, yanzu wani ba za ka tozarta ba, abin da muka gada iya kwace ku yi hakuri. Wannan abun tsafi ne, in ni yi shi, in na bi shi, lahira ta ba za ta yi min kyau ba. Ka kawo musu hujjoji, ka gamsar da su, kuma cikin lalama da laushin halshi, cikin kwanciyar hankali da natsuwa da kaulan layyinan, magana mai laushi ta ladabi, har ka gamsar da su kyale ka ta yadda ba za ka samu matsala da su ba. To amma kar ka taimaka musu a cikin wannan tsafi da suke yi, kar ka goyi bayansu, kar ka kama musu, kar ka taimaka musu. Amma abin da ya shafi rayuwansu, da abin da ya shafi lafiyarsu, da abin da ya shafi haƙoƙinsu da yake kanka, wannan dole ka biya su. To wannan shine ake magana, kar ku rike su a matsayin masoya. In istahabbu al-kufra 'ala al-iman, idan har sun zabi kafirci akan imani, ma'ana irin soyayya da za ta sa har wannan kafircin da suke yi, shi ma kuma ka bi su akai, ka ci gaba da taimaka musu akan wannan, kar ka yi haka. Wadaka wannan ayar tana nuna mana ashe komai kusancin ka da mutum, duk dangantakar ka da mutum in dai har kafiri ne, to wannan shari'a ba ta yi daka so shi. In dai kafiri, duk dangantakar ka da mutum, duk kusancin ka da mutum, kaga iya kusanci ne, shine mahaifa, to amma Allah yace kar ka rike su, wannan aya ce ta Al-Qur'ani. Ka nemi ayar tana nan a cikin suratul Tauba, aya ta 23. Aya ta 23 cikin suratul Tauba. Allah ya kawo su ayoyi ne har guda biyu. Yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum in istahabbul kufra ala al-iman. Idan har sun zabi kafirci, sun so kafirci, sun fifita soyayyar kafirci akan imani, to kar ku rike su a matsayin masoya. Ma'ana soyayya da za ta sa har ku taimaka musu akan wannan kafircin da suke yi ko ku bi su akai. Allah ya ce kar kai wannan. Amma dan zuciyanka ta ji tana kaunar su a matsayin su, nasu suka haife ka a matsayin abu na dabi'a, amma ba za ka yarda ba ka aikata wani abin da suke aikatawa na kafirci. Wannan soyayyar malamai suna cewa soyayya ce ta dabi'a wanda ba a kama mutum da irin laifi wannan. Aya ta gaba, Allah ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allahu wa rasuluhu walau kanu aba'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum. Hay zuwa karshen aya, Allah ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ba za ka taba samun mutanen da suka yi imani da Allah da manzansa ba, ka same su yuwadduna man hadda Allah, suna wato soyayya da wanda ya kiyayya da yake kiyayya da Allah, wa rasuluhu yake kiyayya da manzon Allah. A gaba Allah yace walau kanu aba'u, koda ko iyayensu ne da suka haife su, koda ko iyayensu ne aw ikhwanuhum ko kuma ƴan uwansu aw ashiratuhum ko kuma danginsu, Allah yace ba za ka taba samu masu imani suna soyayya da irin waɗannan mutanen ba, in dai har waɗannan mutanen sun ki Allah da manzansa. La tajidu qauman, ba za ka taɓa samun wa'insu mutanen da yu'minuna billahi, da suka yi imani da Allah, wal yawmil akhir, suka kuma yi imani da ranar lahira, yuwadduna man hada Allahu wa rasuluhu, ka samu suna wato soyayya da man hada Allahu wa rasuluhu, suna soyayya da wanda yake Allah da manzansa. Mutumin da yake Allah da manzansa kai ma dole ka ki shi, wannan shi ne yake nuna wajibin soyayyarka ga Allah da manzansa. In har kana son Allah da manzansa, to dole ka ki makiyin Allah da manzansa. Wanda yake Allah da manzansa kowa ne, koda ko wanda ya haife ka ne, to Allah bai yarda ka so shi ba irin wancan soyayya da muka ambata a baya. Ina fata an fahimta. Wannan ayar tana cikin suratul Mujadala, aya ta 22. A wata aya Ubangiji ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya, ya ce ya ku wanda suka yi imani, ya ku masu imani, la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya, kada ku riƙe makiyina da makiyinku a matsayin masoyi. Makiyin Allah to makiyin musulmi ne, duk inda makiyin Allah yake to makiyin masoyin Allah. In har aka ce maka wannan makiyin Allah ne, to kai ma in kuma kai masoyin Allah ne, to kai ma makiyinka ne. Wannan shi ne, wannan tabbas ne, wannan lazim ne. Dama masoyinka masoyinka ne, masoyin masoyinka masoyinka ne, makiyin makiyinka masoyinka ne, makiyin masoyinka makiyinka ne. Wannan kalmomi ne wanda suke lazimtar juna. Kenan laziminka ne idan har kai kana son Allah da manzansa, a gefe guda shi wancan bai son Allah bai son manzon Allah, to kai ma fa da kake son Allah da manzansa kai ma fa bai son ka. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya, kada ku riƙe makiyina, sai Allah ya ce wa aduwwakum, kuma ku ma makiyinku. Dan shi Allah ya san ku masoyan Allah masu imani, makiyin Allah shi ma makiyinku ne. Shi yasa Allah ya ce to kar ku riƙe irin waɗannan a matsayin awliya, a matsayin majibinta al'amura, wanda za ku ɗauki rayuwa ku sallama gare su, su nuna muku shikenan ai a dawo a haɗe komai ya zama ɗaya, da musulmi da kafiri duka ɗaya ne. Yanzu wannan abu da aka yi a da na kafiri ya so kafiri, musulmi ya so kafiri, wannan zamani ya wuce da wannan abin. Su da suke fadar haka su fa abin ƙarya ne fa a wajensu. Kai ne ake so a yaudare ka, a cusa maka aqidar son kafiri, su kuma a can ba za su taɓa son ka ba. Don haka Allah ya faɗa a cikin zuciya ba za su taɓa son ka ba. Allah ya ce walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yahudu da nasara ba za su taɓa son ka ba har sai ka yadda da addininsu, har sai ka kafirta, ka bar musulunci, ka bi abin da ransu yake so, sannan su so ka. Amma matukar kana nan akan musuluncinka, duk yanda suka zo suna nuna maka so da kauna, wannan da baki ne, akwai wata manufa a zuciyarsu. akwai wani abin da suka boye a zuciyarsu kamar da Allah ta'ala ya ce ma yukhfi suduruhum akbar, abin da zuciyarsu suka boye shine mafi girma. To taya wace hanya za a bi, a karya ka ko a karya lagonka? To wannan sai a zo a nuna maka soyayya, a jaka a jiki, a nuna maka kauna, karshe kuma an san hanya da za a bi a yaudare ka. To kenan dole musulmai su faɗa ku su san wannan. Wannan aqida ta al-mawalat wal ma'adat da ta barke tsakanin mu yanzu mu musulmi ya kamata mu yi kokari mu raba ta daga kanun mu. Idan zaka samu mawalat da ma'adat, kiyayya da aka ce mu nuna ma kafirai, yanzu sai ka dawo mu junan mu musulmi muke nuna ma ita. Sai kaga musulmi da musulmi wai kiyayya suke. A'a, bambancin fahimta ne tsakanin ku. Ni na fahimci wani abu daban, kai ka fahimci wani abu daban. Mu zauna, kai mai ka fahimta, ni mai na fahimta, ga abin da na fahimta. A koma ga Allah da manzansa, tunda Allah ta'ala ce fahimta na za tun fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Idan kuna jayayya akan wani abu, to kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa. To kai ina kake da dalili daga Allah da manzansa na wannan abin da kake yi? Sai kawo maka dalilansa, ka kalli dalilan. To kai ina naka da kace bai kamata ba, ni kuma ga nawa dalilan. To da wannan ake warware matsalar, a cire san zuciya, sai a tsaya a yi dan Allah, kowa ya fahimci menene daidai. To wannan shine abinda Ubangiji ya ce mu yi, shine fa in tarazatun fi shay'in farduhu ila Allahi wa rasul. Idan ku har abin ya ci tara, akwai san zuciyar da ba za a iya zaunawa a tattauna akai irin wannan masail ba, to shikenan. Idan mutun ya zo abinda kai ka yarda da shi, kai bayani da hujjoji gamsassu, shikenan ka tafi. Abinda baka yarda da shi ba kuma kai bayani da hujjoji gamsassu, abinda ban yarda da kaza ba, ko kuma abu kaza ba daidai bane, me dalili? Saboda dalili kaza, dalili kaza, dalili kaza. Ma'ana mutum ya kawo hujjoji, hujja ita ce take aiki. Kar mutum ya zo ya ce kaza ba daidai bane, kawai shikenan sai ya shiru ba tare da ya kawo wata hujja ba, wannan ba zai gamsar da mutane ba. Kuma hujjojin da zaka gamsar da mutane, dan abinda mutane suke rike da shi, kada son ka raba shi da shi, to dole sai ka yi tadadin hujjoji masu ƙarfi. Kar mutum ya zo da hujjar shi haka bata taka karata kariya ba, ya ce kuma zai yi bayani akan wata mas'ala wanda kuma ya zo da hujjojin da ba za su gamsar da mutane ba. A ka tabbatar da ka tattaro hujjoji, ga Qur'ani, ga sunna, ga maganganun magabata, ga hujjoji na hankali wanda zaka gamsar da wanda yake sauraron ka. To wannan shine abin da ake bukata. Ashe duk a lokacin da kai azama kana son kai bayani akan abin da ka san, wani abu dai wanda akwai wanda yake rike da shi, shi yana ganin daidai ne, kuma gabar bayanin da kake yi ta kawo kan wannan abu, kenan. Tunda shi wa'azi mutum yana yi sai ya kawo daidai wata gaba, wanda wannan gabar ta shafi wata aqida ko kuma wani abu da wani yake yi wanda kai naka fahimta ba daidai bane. To in Allah ya sa ka kawo kan irin wannan gabar, kaga dai ba tsallakewa zaka yi ba, dole kai bayani. To in ka tashi zaka yi bayani, lalle kai kokarin tattaro hujjoji gamsassu, ka tattaro hujjoji Qur'ani, sunna da maganganun magabata da abubuwa irin wannan, kai bayanin ka banda zagi, banda cin mutunci, banda komai, ya zama hujjoji kawai zaka kawo, ka zuba hujjoji da bayani sannan ka wuce. Shi mai sauraro mai hankali in ya ji hujjoji, ita hujja Qur'ani sunna ratsawa suke cikin zuciyar mutum, da zarin ya ji hujjojin zaga hankalinsa, wato hujjo abin ya kama. Wannan shine wajibin abin da yake, amma sabani ya zama wannan zaka samu aqida iri ɗaya ma, wannan aqida mu ɗaya ce, amma kuma zaka samu akwai wannan abubuwa na gaba da rashin jituwa da sauransu, wanda wannan ba daidai bane. Kafiri ne aka ce ka nuna ma kiyayya, musulmi dan uwanka sai soyayya, duk abin da ya baka sulhu ake nema. Allah ta'ala ta yi ku kokarin sulhu da duk abin da yake tsakanin ku, aslihu zata bainakum, haka Allah ta'ala ya faɗa. Allah ya ƙara haɗa kan musulmi, ya kuma ƙara mana ƙoyin gwiwa, ya ɗaukaka musulunci akan musulmi, ɗaukaka musulunci akan kafirci, ya kuma kaskanta kafirci da kafirai. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.